Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin ciki kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 30 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kadun labarai.
To baba, Majalisar Wakilan Najeriya ta yi watsi da wa'adin kwanaki 10 da babban bankin kasar CBN ya kara na musayar tsofaffin takardun kuɗi. Haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 20. 'Yan tawaye masu ikirarin jihadi sun kashe mutane 15 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kira da talakawa suka yi ga masu neman takara a Najeriya, yayin da PDP ta gudanar da taro a jihar Kebbi.
To fatanmu mu samu sabbin shugabanni waɗanda za su iya ceto rayuwarmu cikin wanga halin da muke ciki. Halin da ake ciki yanzu, wasu yankuna ma ana tunanin kawai ma zaɓen ba zai yiwu ba saboda matsalar rashin security.
Kamar yadda muka alƙawaranta muku, a yau ne za mu fara kawo muku rahotanni na musamman akan siyasar Najeriya da zaɓen da za a yi a matakin jihohi. Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama don jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kwamitin wucin gadi da Majalisar Wakilai ta naɗa kan sabbin tsare-tsaren nera da manufar musanya nera. Yayi watsi da wa'adin kwanaki 10 da babban bankin Najeriya CBN ya kara na musayar tsofaffin takardun kuɗi. Shugaban kwamitin kuma shugaban masu rinjaye a Majalisar Wakilai, Alhassan Adu Dogo, ya bayyana wa Muryar Amurka cewa doka ta 20 karamin sashi na 3-4-5 na dokar da ta kafa babban bankin bata bada hurumin daukan wannan mataki ba.
Gwamnan babban bankin Najeriya da kuma bankin kansa CBN ba su ne suka yi kansu ba, doka ce ta ƙasa ta yi su. Ita ce kuma ta ba su dama za su iya yin abin da ake kira canza kuɗi daga yanayin da suke ciki yanzu zuwa sabon tsari ko sabon salo. Wannan dokar da ta kafa su ta kuma ba su wannan damar, ita ce a kashi na 20 ƙaramin sashe na 3-4-5 ta ce babu wani sashe na wannan dokar da ya haramta amfani da tsohon kuɗi lokacin da aka canza shi har sai lokacin da ya ƙare don kansa babu kuɗi, tsohon kuɗin babu shi a cikin tsarin kasuwanni da hada-hadar ciniki da ake yi.
Shugaban kwamitin kuma shugaban masu rinjaye a Majalisar Wakilai, Alhassan Adu Dogo, a hirar shi da Muryar Amurka, muna tafa da cikakken rahoto a shirinmu na hantsi. Hukumomin Najeriya sun ce mutane 20 suka mutu a ƙarshen makon da ya gabata sakamakon haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi. A ɗaya daga cikin haɗuran, wata babbar motar dakon kaya dauke da babbar kwantena ta yi karo da wata motar safa ta haya a Lagos. Hukumar kula da zirga-zirga ababen hawa ta jihar Lagos ko Lasma Jihar Lahadi ta ce sun yi nasarar ceto mutane 4 bayan shafa sa'o'i 4 suna gudanar da aiki a Ojuleba da ke yankin kudu maso yammacin jihar. Olufemi Oke Osanyutolu shi ne sakataren dindindin na Lasma. Ya ce mun kammala aikin ceton, mun kai gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki, sannan ɗayar da aka ceto an kai ta asibiti inda take samun kulawar da ta dace. Za mu duba abin sosai, za mu gudanar da bincike. Oke Osanyutolu ya ce an cire shingayen da hukumomi suka dora a jikin gadar domin hana manyan motoci hawa. Ya ce 'yan sanda za su ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Wasu hare-hare da aka kai a ƙauyukan gabashin Congo da ake dangantawa da 'yan tawayen ADF da ke da alaƙa da ƙungiyar IS ya yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 15 jiya Lahadi, kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Waɗannan kashe-kashe na baya-bayan nan daina zuwa ne mako guda bayan wani hari makamancin wannan da ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 20. An kai har-haren lokaci guda a wannan Lahadin tsakanin ƙarfe 4 na safe zuwa 5 na safe a ƙauyuka 3, inji Diodone Malangai. Malangai ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a ƙauyen Manyala mun gano gawarwaki 7, sannan a Ofi akwai gawarwaki 8 da suka hada da mata 7. ya kuma nuna cewa kila adadin waɗanda suka mutu na ƙarshe ya zarta haka. Wata majiyar ƙungiyar ba da agaji ta tabbatar da mutuwar mutane 7 a Manyala da kuma aƙalla 8 a Ofe.
An ji ba kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan a Najeriya, a yayin da lokaci ke kare matsawa ga zaɓuka da za a gudanar a Najeriyar, 'yan siyasa sun himmantu wurin neman nasu zaɓe, duk da yake masu kada ƙuri'a na cike da buƙatu wanda gwamnatoci suka kasa warware musu, kamar yadda wato haka kuma waɗannan matsalolin na ci gaba da ci musu tuwo a ƙwarya. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batun.
Yekuwar neman masu zaɓe a ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya kamar Najeriya takan mayar da alƙibla ne wajen yi wa jama'a alƙawalla waɗanda ba lallai ne a cika su ba ko da an samu mulki. Wannan lamarin haka ya fara a Najeriya kuma har yanzu haka yake gudana, da ne 'yan takarar muƙamai daban-daban na nan na shiga lungu da saƙo domin neman masu jefa musu ƙuri'a, kamar wata ziyara da ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya kai a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Da farko wannan fargaba ta rashin tsaro da ake fama da ita a jihar Kebbi da sauran waɗansu jihohi na sashen arewa maso yamma za mu yi magani su idan Allah ya yarda. Na biyu, wannan dam da ke ba ruwa ga manoma a jihar Kebbi har da Sokoto, Goronyo dam, wanda yanzu ruwanta ya ragu domin rashin kula da wannan dam, muna so mu tabbatar muku da cewa za mu yashe wannan dam domin mu dawo da ruwan da ke zama a cikin wannan dam. Na uku, na ɗauki alƙawari cewa zan bude iyaka, zan bude boda.
Ba ɗan takarar kaɗai ba, har ma jama'ar da ke rufa masa baya sukan shige gaba ganin alƙawalla ga jama'ar. To sai dai jama'ar da ake neman ƙuri'a su sun shafe tsawon lokaci suna fama da matsalolin rayuwa, duk da yake an yi taimusu irin waɗannan alƙawalla a can baya. Wasu daga cikinsu har yanzu suna da buƙatu da suke son a magance musu.
Sunana Bello Suleiman. Abinda muke so adalci. Misali, NPDP ta samu nasara, to da ɗan APC da ɗan wata jam'iyya don Allah a taru a mara ma wannan jam'iyya wadda ta samu nasara domin a kawo ci gaba ga wannan ja. Na farko dai, abinda muke so a samu tsayayyen wutar lantarki, saboda inga wutar lantarki ana iya samu wasu masana'antu su shigo ko wasu kamfuna su shigo domin matasa su samu abun.
Sunana Hajiya Hadiza Garba Yattakai. Muna bukata ka, akwai bukatoci da yawa. Makarantunmu muna son a kai musu kujerun da zama da littattafai. Asibitoci muna bukatan magani.
Sunana Nasiru Sa'idu Gulma. To fatanmu mu samu sabbin shugabanni waɗanda za su ceto rayuwarmu cikin wanga halin da muke ciki. Halin da ake ciki yanzu, wasu yankuna ma ana tunanin kawai ma zaben ba zai yi ba saboda matsalar rashin security.
Duk da yake alƙawalan da 'yan takarar ke yi wasu lokuta sukan sha bamban da buƙatun jama'a, sai dai da yawa daga cikin 'yan Najeriya na fatar ganin an samu cika alƙawalan da ake ɗauka ta yadda za a samu kawar da wasu matsaloli da suka rataya a haujin waɗannan alƙawalan da aka ɗaukar wa jama'a, domin ko da an yi wasu alƙawala daga baya su ma a cika su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Jiya Lahadi, kasashen Rasha da Ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da Blahodadni a gabashin yankin Donetsk. Kamfanin sojojin hayar Rasha mai suna Wagner Group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen, yayin da rundunar sojojin Ukraine suka ce dakarunta sun daƙile harin. wata rundunar sojin Ukraine sun dakile har-har masu mamaya a yankunan da ke Blahodatne a yankin Donetsk. Shugaban hafsoshin sojan Ukraine ya bayyana haka a cikin rahoton da yake badawa kullun da safe, yana mai nuni da fadan da aka yi a ranar Asabar. Ukraine ta ce dakaranta sun kuma dakile harin da Russia ta kai a wasu yankuna kusa da wasu matsugunai 13 a yankin Donetsk. Amma kamfanin Wagner Group, wanda Amurka ta ayyana a matsayin kamfanin masu aikata laifuka na ƙasa da ƙasa, ya faɗa a cikin shafinsa na Telegram a ranar Asabar cewa wani rukunin dakarunsa sun kwace Blahodatne. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya bayar da rahoton cewa babu wani tabbaci na kai tsaye daga ma'aikatar tsaron Rasha. Masu fafutuka na 'yan adawar ƙasar Siriya da kafafen yada labarai masu goyon bayan gwamnati sun ba da rahoton cewa jirage marasa matuka sun kai hari kan ayarin motocin da kwan kaya a gabashin Siriya, jim kaɗan bayan da suka tsallako daga ƙasar Iraki. Harin na daren jiya Lahadi ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali tsakanin Iran da abokan hamayyar ta na yankin. Kawo yanzu dai ba a bayyana ko su wane ke da hannu a harin da aka kai kan ayarin motocin a yankin Bakmal da ke kan iyakar ƙasar Siriya, da wurin da mayaka masu samun goyon bayan Iran ke da ƙarfi sosai. Wani ɗan adawa mai sa ido kan yakin da kuma wani gidan rediyo mai goyon bayan gwamnati sun ce harin ya shafi wasu manyan motoci 6 ne masu ɗauke da firinji. Nan take dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
A gaida baban Leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu je ga rahotonmu na musamman akan siyasar Najeriya a matakin jihohi da ma babban birnin tarayya a daidai lokacin da babban zaben kasar ke ƙara karatowa. A yau za mu fara ne daga birnin tarayya Abuja, inda wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
Shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja, marigayi Janar Murtala Ramat Muhammad, shi ne ya aina Abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin ƙasar a shekara 1976. Amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar 12 ga watan Disamba na shekara 1991, lokacin da ta zama babban birnin tarayyar Najeriya, wanda a da garin Lagos ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a ƙidaya da aka yi a shekara ta 2006, an ce birnin na da mutane 776,298, wanda ya zo na 8 a cikin ayarin manyan birane a ƙasar. A shekara 2015, birnin Abuja ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi ƙiyasin mutane sun kai miliyan 6 a shekara ta 2016, wani abu da ya sa birnin ya zo na 2 mai yawan mutane bayan birnin Lagos. Gwamnatin tarayya tana naɗawa birnin ministoci guda 2, da babban minista da kuma ƙaramin minista. A yanzu akwai minista Muhammad Musa Bello da mataimakiyarsa Rahmatu Tijjani Aliyu. Minista Muhammad Bello shine na 16 a cikin ayarin waɗanda suka riƙe birnin tun daga 1976. Abuja ba jiha ba ce, saboda haka ba sa yin zaben gwamnoni sai zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda 6. Ana zaben shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara 3. Shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya, wato Resident Electoral Commissioner a Turanci, Alhaji Yahaya Bello, ya yi ƙarin haske.
Muna Abuja muna da Senate seat kwaya guda 1, muna da House of Reps kwaya guda 2, sai zaben shugaban ƙasa wanda za a yi. A yanzu duk wani kayan aiki a yi wannan zaɓen Allah kai mu ranar 25, kashi fiye da 85 suna nan, ko nan office ko suna area council dinmu, ƙananan hukumomi guda 6. Abinda ba sa nan yanzu ya rage guda 3, su ne ballot papers, katin zaɓe. Saboda wannan muhimman abubuwa ne, sai an kusa zaɓe suke zuwa, sai kuma sakamakon zaɓe takardar shi ma baya nan. an kusa sannan zai zo. Sannan mabi da su mutane da za su yi mana aiki tireni dinsu an kusa yi yanzu.
Akwai 'yan asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar Bagine tun fil azal. Suna da shugaban kungiyar 'yan asalin birnin tarayya wanda aka fi sani da Owida. Pasto Ɗanladi Jeji ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin, musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki, da kuma yadda ya shafe su.
Original Inhabitant Development Association Owida, muna wayar da kan mutanenmu duka, kowa da kowa ya samu katin zaɓensa, kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so, wanda zai fitar da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a Najeriya gaba daya. Na biyu, muna tambaya, muna roƙo, shin muna yi zaɓe ga Federal Capital Territory ne ko Abuja ne? Muna so shugaban ƙasa wanda shine gwamna na birnin tarayya ya share mara hawaye ya bar wannan wuri mu samu jiha na Najeriya mu zama 37.
Bayan wannan bayani na Pasto Ɗanladi Jeji, shine yasa na tambayi malama Zainab Aminu, jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe ta ƙasa, wanda su ne nauyin yin zaɓen ƙananan hukumomin shida ɗin ya rataya a wuyarsu, ko yaya ake ciki bana za a yi zaɓen ƙananan hukumomin ne? Ta yi ƙarin bayani.
‘Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya Abuja su zaɓen da za su yi shi ne na 25 ga wata Fabrairu, wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma zaɓen 'yan majalisa. Dama zaɓensu ciyamomi ne da kansuloli, wato shugabannin ƙananan hukumomi kenan, area council da kansuloli, kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ita take shirya wannan zaɓen, take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan Fabrairu. Saboda haka sai bayan shekara uku, in Allah ya kaimu shekara ta 2025, shine za a sake gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi ɗin, area councils da kuma kansulolin.
Ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da lagai da Madina Dauda da wannan rahoto, sai a ziyarci shafukanmu na yanar gizo da na sada zumunta domin jin waɗannan rahotanni na musamman akan zaben Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da sabon shirin Ciki da Gaskiya da har kullum, da yin kokarin gano hakikanin gaskiyar lamarin da suka faru don bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu ɗaura kan batun zargin mutuwar Malam Abdullahi a hannun 'yan sandan Najeriya. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Buna. A shirin da ya gabata ne muka fara ji daga lauya Nasir Sa'idu, wanda ya gudanar da binciken ƙwaƙwaf kan zargin rundunar yaƙi da laifuka ta hanyar ƙarfi, wato anti-violence section ta Abuja, ta azabtar da wani bawan Allah mai suna Malam Abdullahi Isma'il har ya rasa ransa. Mun kuma miƙa wannan ƙorafi ga hukumar kula da 'yan sanda ta Najeriya, za ku ji irin matakin da hukumar ta sha alwashin ɗauka. A yau, lauya Nasir zai ɗaura ne kan yadda aka gudanar da binciken musabbabin kisan Malam Abdullahi.
Abun ban takaici shine wanda muka zo za mu tafi wannan aka je aka yi autopsy din, akwai asibitoci a daga office din SAS, kamar yadda ka sani SAS tana bayan Garki. So akwai asibitin Asokoro bai fi kilomita 4 daga SAS zuwa wajen ba, akwai asibitin Garki bai fi kilomita 3 ba, akwai asibitin Musi, akwai asibitin Metama, wanda duka suna da kusanci da wannan office na SAS. Amma ba a ɗauki gawan an kai su waɗannan wajajen ba, sai aka ɗauki gawan aka kai ta can Gwagwalada. So ko da muka je Gwagwalada, mun yi kokarin mu tabbatar da muka samu shi pathologist din da mortuary attendant, mu ji a wani yanayi ne aka kawo gawan, saboda akwai induka ne ai a yanda aka kawo gawan mortuary attendant din zai iya gane kan cewa ga yanayin da aka kawo gawa na karbe ta a yanayi kaza, akwai alaman duka kaza, akwai kaza, akwai kaza. So mortuary attendant din su ma sun ki bamu ma bayani akan yanayin da suka karba gawan. A bayanin da suka yi kawai sun ce an kawo su yan sandan da suka zo sun zama zuwa asibiti, aka tabbatar da ya mutu, da aka tabbatar da ya mutu aka kawo musu shi. Basu da gangar ne suka ki rubuta dalilin da ya sa ya sanadi yanayin da suka samu gawan. Kila sun yi haka ne a zargin da muke yi, sun yi haka ne kila domin su kare ainihin abin da ya bayyana na kan cewa dukan akai mishi. So a ƙarshe dai ranar juma'an da ya wuce, aka bi wannan juma'an da ya wuce kamar zai kama 11 ko 12 aka bamu gawan shi marigayi. Ko da muka je karban gawan da yake sai da muka rubuta takarda kan a bamu gawan, muka takardar mu mun nemi a bamu da gawan da motarsa da kuma duka sauran kayayyaki. So ko da muka je karba an samu dan tuggu sakamakon su ma'aikatan mortuary din sun ce sai an ba su kudin ajiya. Mun ce to a bamu receipt amma abin ya gagara. An ba da sai da sun ce mu biya 85,000, daga baya aka yi ciniki da su aka ba su 45,000 shi ma din ba a bamu receipt ba. So daga nan muka dauke ta tana wari haka aka je aka yi mishi sutura aka birne shi, amma da motarsa da kuma wayoyinsa da yan kudi da yan uwan suka fada duka ba a bamu ba. Har yanzu kuma muna ta bi duk da commissioner yan sanda na FCT ya bada umarnin a bada, to ba a bada ba. Amma abin takaicin a cikin al'amarin gabaki ɗaya shine babu yanda za a yi dan sanda daga wata jiha ya tashi ya je wani jiha da sunan ya je yi bincike, su kuma yan sandan wancan jihan da suke da haƙƙin kare rayukan al'umman jihan da su ne za a taimaka a fito da wani daga jiha, kuma su din ba za su bi ba'asi shugabannin al'umma ma particularly kaman a ce jiha irin jihar Kano akwai shugabannin al'umma gwamnati ta san da wannan zancen ba su yi komi a kai ba. Mu kenan mun mai da kanmu kara zube, ba mu damu da mutunci da kiman mutanenmu ba. A zo har gida inda kake da gata a dauke ka a fito da kai a zo da kai wani gari a hallak a kashe ka. Bawan Allah nan ya mutu ya bar mata biyu, yana da yara guda 10, yanzu dukkan su an mai da su marayu. Daman ana tafiya cikin yani babu karfi, to yanzu kuma yani yanayin rayuwar su zai kasance.
Game da gana Malam Abdullahi Ismail Azaba da jami'an yan sanda suka yi Abuja har ya rasa ransa, hukumar kula da yan sanda ta buƙaci iyalan su kai mata korafi don ɗaukar matakin da ya dace. Da take zanta da filin ciki da gaskiya, mamba a hukumar Hajiya Naja'at Muhammad ta ce sukan ɗauki matakan ladabtarwa da kan kai ga kora ga jami'an da suka ajiye hurumin aiki, suka afka cin zarafin bil'adama don gadara suna sanye da kayan sarki da kuma bindiga wa ugu ko aka fada.
To an yi wannan ma a Kano yau shekara biyu yaro abba ubansa da kansa ya kai shi police station da DPO da waye suka dinka dukan yaron nan, sai da suka kashi, sai da duk kashin da ke jikin yaron nan ya fashi. To mun je kotu, an je kotu, yaro ya dau lawyer, iyaye sun dau lawyer, an je kotu. Na farko dai mun dakatar da yan sandan, mun kore su daga aikin yan sanda, kuma an kotu ta zartar da hukuncin da ya hau kansu. So ka gane ana iya yi, amma illar is da duk wanda zai kawo saboda wato corruption da ke cikin Police Service Commission. Idan aka kawo, akwai cases da yawa. So idan aka kawo, su ma'aikatan Police Service Commission su ne sai su boye. Ni ina aiki a Police Service Commission amma sai da na yi shekara biyu ina bin case din nan na shi wannan yaron da suka kashe abba a Kano, kuma aka kashe shi a local government din sa na Madobi. To so wannan aikin nasu, wannan abin da suka yi ai laifi ne babba, kamata ai a kawo karar su, mu kuma mu ga ya abin da zamu iya yi. Kuma mu kanmu ne muke kai su ma in an kore su daga aikin yan sanda, kuma kotu duk hukuncin da ta zarce akan ta a kansu kuma kaga wannan na kotu ne.
To amma wannan matsalar wannan kisan da aka yi bara wanda na yi magana da lawyer shi ɗan uwan wannan da aka kama aka zo aka kashe su a hannun SARS da ke nan Abuja aka ɓoye gawar shi a Gwagwalata shi ma kamar sun rubuta irin wannan kokin an kai ofishin ku na hukumar Sa'ido akan ayyukan yan sanda amma watakila nan ma magana ma bata zo ga hukumar kuma ko
department the disciplinary department su ne babban matsala saboda sai a nemi file a rasa nace maka shekara biyu ina bin file din abba kashi abba da akai daga karshe kotu ta zo ta ce sai an ba da diya tace za a ba da diya na miliyan 20 IG na police aka ce zai ba da miliyan 10 police service commission ta ba da miliyan 10 haizo yana irin taiwa police service commission ta ki ba da nata miliyan 10 amma IG shi ya ba da nasa miliyan saboda haka abin da nake kokari in ce in za su rubuto sai su rubuto amma a tabbatar kowanne commissioner an danka masa takardar a hannunsa takardar karar da suka yi wani yan sanda to in suka danka mana ne kamar yanzu aka danka min nawa ne zan iya bin sauran colleagues ina wato yan uwan abokan aiki na zan iya bin su mu tabbatar da cewa an zartar da hukunci in Allah ya yarda in ba haka ba gaskiya akwai cases da yawa na shekara da shekaru wallahi boyewa suke su ma'aikatan gwamnatin su sun yi sabansan ba bala'in da ya wuce su so saboda haka mu dai a police service commission in dai aka kawo in kowa ma bai ba ne zan yi da ƙarfin Allah zan samu tafi kuma yanzu insha Allah ina fata dai abubuwan za su dan gyaru amma gaskiya sai mun yi kaman muna yi kuma yanzu mun buɗe abin nan kaga da as commissioners ba su sa bincike ba sai muke dogaro da su civil servants to amma yanzu akan harkar discipline akwai commissioners guda biyu ma duka su lawyoyi kuma an sa committee na bincike so ba ma jira a ce yan sanda ne za su bincike su kawo mana karar dan sanda na ma kamar yadda kake kokari ka fahimta sunan din ma ba da kallon rake saboda haka the best thing dai abin da yafi shine su aiko mana in aka aiko kuma ai copy ga kowanne daga cikin to akai haka to su sai waɗanda suke kan disciplinary committee din da suke lawyoyi ne suna da izinin da za su kira yan sandan su yi musu tambayoyi waɗanda suka yi laifin so kuma daga baya duk abin da suka gani kuma za su suna da ikon da za su kori yan sandan kuma a kai su kotu kuma duk yadda ta yi da su kuma ka ga nan ba mu da iko.
Jami'ar hukumar kula da 'yan sandan Najeriya kenan Najat Atu Muhammad. Masu sauraro da fatan dukkan masu matsala makamanciyar wannan su ma za su nemi hukumar kula da 'yan sanda domin su miƙa kukansu don tabbatar da an ƙwato musu haƙƙinsu. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Umar Faruk Musa yake Abuja. Ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa muka sauke lafiya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Majalisar Wakilan Najeriya ta yi watsi da wa'adin kwanaki 10 da babban bankin ƙasar CBN ya ƙara da musayar tsoffin takardun kuɗi. Haɗuran da wasu manyan motoci biyu suka yi a Najeriya ya yi sanadin mutuwar mutane 20. 'Yan tawaye masu ikirarin jihadi sun kashe mutane 15 a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Jiya Lahadi, ƙasashen Rasha da Ukraine suka yi ikirari masu cin karo da juna kan wanda ke da iko da yankin da ke kusa da Blahodadne a gabashin yankin Donetsk. Kamfanin sojojin hayar Rasha mai suna Wagner Group yana da awar cewa ya kwace ƙauyen yayin da rundunar sojin Ukraine suka ce dakarunta sun daƙile harin.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kai mu da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumbe Hamza da ya shirya ya bada umarni, da ba injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Karl. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Assalamu alaikum.